بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد إمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، darasinmu na goma kenan ko da goma sha ɗaya a karatunmu cikin wannan littafi mai albarka, muwaffaqin Imam Malik rahimahullah. Darasi na sha biyu, na'am, kuma wanda ya dace da sha uku kenan ga watan Rabi'ul Tsani, sha huɗu ga watan Rabi'ul Tsani, hijira 427, wanda ya dace da 12 ga watan 5 miladiya 2006. A mun tara babin al'amalu fil wudu, wato yaya sunnar alwala take, wato aikatattar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda ahlul madina suka tabbata a kanta dangane da yin alwala. Mun karanta hadisi na farko da na biyu da na uku, sai hadisi na hudu. Wa haddathani an Malik annahu balagahu anna Abdurrahman ibn Abi Bakr qad dakhala ala Aisha zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma mat Sa'd ibn Abi Waqqas. Wannan hadisin Imam Malik ya kawo shi balaga. Balag shi ne wanda yake zai faɗi, malami ya kawo hadisi tare da ambaton isnadinsa ba, wato bai faɗi isnadin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, zuwa ga Aisha ne. Annahu balagahu, Imam Malik ya faɗi wannan hadisin cewa ya zo masa labari cewa Abdurrahman ibn Abi Bakr, Imam Malik bai rufe Abdurrahman ibn Abi Bakr ba, don Imam Malik yana daga cikin tabi'ut tabi'in. Shuka Abdurrahman sahabi ne, inda ya riski sahabi da ya zama daga cikin tabi'in. Amma wannan hadisin isnadinsa ingantacce ne, Imam Muslim ya ruwaito shi ba ta hanyar Imam Malik ba, da isnadi ingantacce, wanda ya nuna cewa kenan hadisin tabbatacce ne. Imam Malik ya ruwaito shi, sai dai bai kawo shi da isnadinsa ba. Imam Muslim ya ruwaito shi daga Ibn Wahab, daga Haywata bin Shuray, daga Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thawban, daga Salim Maulak Shaddad, yake yarwaye daga Aisha radiyallahu anha. Sauraka hadisi ne ingantacce. Imam Malik ya ruwaito cewa hadisi ya zo masa daga Abdurrahman ibn Abi Bakr. Abdurrahman ibn Abi Bakr ne Siddiq, dan uwa shaqiqin Aisha radiyallahu anha, dan sayyidina Abu Bakr, shine babban dan sayyidina Abu Bakr. Musulunci sai ya jinkira, yayi jinkirin shiga addinin musulunci. Bai musulunta ba sai gabanin fatuhu Makka, kafin fatuhu Makka ya musulunta. Ya je yakin Badar, alhali yana mushriki tare da kafirai, ya je yakin Badar. Daga baya yana ce ma mahaifinsa sayyidina Abu Bakar cewa na ganka wajen yaki, in na ganka sai na kauce inda kake. Sayyidina Abu Bakar ya ce ni ko da na ganka da na kashe ka. Ƙarfe ne shi lokacin yana kafiri, lokacin bai musulunta ba, yake ce ma mahaifin sayyidina Abu Bakar in na ganka sai na kau don kan mai arangama, ya zamanto na yi yaƙi da kai. Shi ko sayyidina Abu Bakar ya ce ni ko da na ganka da abinka zan yi sai na kashe ka. Shaƙiƙin Aisha ne radiyallahu anha ya musulunta kamar yadda muka ce kafin fatuhu Makka. Sannan ya zo ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya halarci yakin Yamama, yakin yamama shine yakin da aka kai ma musailimatul kazzab musailima wanda ya da'awar annabci sai na abubakar ya bayan ya zama to khalifa yana daga cikin yakin da ya aika domin a dawo da su zuwa addinin musulunci yakin yamama abdurrahman ya halarci wannan yaki da hannunsa ya harbe wasu mushrikai wajen shida ya rasu a makka a kusa da wani waje kusa da makka safa sai aka dauki gawarsu aka kai cikin garin makka aka binne shi shine aisha radiyallahu anha ta je ta ziyarci kabarinsa ta tsaya sai masa addu'a a take cewa har take waƙarsa da take cewa wa kunna ka najmani jurayma fi hiqbatan min ad-dahr hatta qila lam yatalaqaya falamma tafarraqna ka'anni wa malikan لدى افتراق لم نبيد ليلة معا وانا يكن ايدا جبتين دليلان دمع لو يسكي كفا هو جاكين انا حالرشن زيارة المكبرتا دماتا دوم عائشة رضي الله عنها تاي تازي يبشي انه وانت عبد الرحمن ابن ابي بكر السديق وشي عبد الرحمن ابن ابي بكر السديق يا رسول اني تابعني amma dai an tabbatar cewa ya rasu tsakanin mutuwar Sa'ad ibn Abi Waqqas da mutuwar Aisha wajen shekara ta 56 ko ta 7 kenan inda Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rasu shekara ta 55 Aisha radiyallahu anha ta rasu shekara ta 58 saboda haka tsakanin ko da 6 ko da 7 kenan tsakanin nan mutan ya rasu sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أنه قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ وجن عائشة رضي الله عنها إرؤوسة وانده يكينيني محرم يشدى وجن إرؤوسة باتارك ستاينة هجابي وباب هجابي تكان متند إرؤوسة وده سبكو شكي لأكو وده سكي لأبيكو وده سكي لأمي يوم مات سعد بن أبي وقاف أراند سعد بن أبي وقاف يا رسول سعد بن أبي وقاف sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne daga cikin musulmi farko ya daga cikin musulmi na farko da suka ya daga cikin mutane na farko da suka musulunta yake laqad ra'aytu li thalitha thalatha laqad ra'aytu li wa ana sulutul islam yake na samu kaina alhali lokacin da nake ni ne kashi daya cikin uku na addinin musulunci wato bi ma'ana mutane biyu ne kawai suka riga shiga addinin musulunci la'alla ina nufin daga maza ayi yana daga cikin wanda suka musulunta daga farko yana ya musulunta yana dan shekara 17 dan shekara 17 saurayi ne lokacin da ya musulunta sai mahaifiyarsa take masa yanzu wannan wani irin sabon addini ne ka tsiro da shi ka zo kake yi to ni kuwa ba zan ci ba zan sha ba har sai ka bar addininka ka dawo addinin mutanenka in kuma ba haka ba zan dauke in kuma ba haka ba yunwa ka kashe ni in ya so a duniya a rika aibata ta ce ya wanda ya kashe uwarsa shikenan sai ya kare ta ta kwana ta wuni ba ta ci komai ba kashe gari sai ga abinan alamar rauni ya bayyana a jikinta sai ya ce mata ya uwata kin ga ko da kina da rai guda 100 ne sannan Allah ya rinka zare su ɗaya bayan ɗaya ba zan bar wannan addinin ba dan haka in kin ga zaki ci abinci in kin ga ba zaki ci abinci ba kuma shikenan kike ci halaka saboda sai a nan wajen ba a da'a ga mahaifi wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma idan iyaye suka sina sa maka kanka shirka da Allah ka bar addinin musulunci ka shiga addini wani daban ka fala tuti'huma kada ka bi su amma duk da haka wa sahibuma fi dunya ma'rufa ka kiga ba zai kyautata musu amma sarki ba a gare su amma so ka sawa ko ka gare ne su ko sun ne maka kai kafirci ka ci gaba da kyautata musu amma dai ba za ka ji su akan kai kafirci ba to haka Sa'ad ibn Abi Waqqas ya aiwatar da wannan ayar a aikace to da haka kaga abin ya zama to haka shiri ta abincin da ya yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje yakin Badr saboda haka yana daga cikin badriyun musa abin da ya zo a cikin falalar yakin Badar ko a san daga cikin abubuwan da ake tantance sahabbai da shi wajen matsayin shine a ce wannan yana daga cikin a cikin muhajirun a ce yana daga cikin as-sabiqun wanda suka musulunta na farko bayan nan kuma a ce badri ne yana daga cikin wanda suka halarci yakin Badr. Daga cikin Ansar kuma a ce wannan yana daga cikin ahlul bai'atul Aqaba, suna daga cikin wanda suka je suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubay'a kafin ya tafi Madina. Sun yana maka dan bai'atul Aqaba guda biyu ake ɗaya mutum 12 ɗaya ko mutum 70 da 'yan kai. To wannan in ya kasance haka yana daga cikin as-sabiqun na cikin Ansar kenan. To sannan bayan nan kuma sai a ce shi ma Badri ne, in daga cikin Ansar ne kuma ya halarci yakin Badr. To wannan wani matsayi ne, matsayin wanda suka je yakin Badr shi ne Allah ya yafe musu gabaki ɗaya, cewa duk abin da suka yi Allah ba zai musu azaba ba. Sannan mataki na uku da ake mayyaza sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka halarci Al-Hudaybiyah, wanda suka halarci bai'atul Ridwan shekara ta shida, wanda suka musulunta kafin bai'atul Ridwan shekara ta shida bayan hijira, su ne ake ce musu ahlul bai'atul Ridwan. Sannan wanda suka musulunta bayan bai'atul Ridwan kafin fatihu Makka, sannan kuma wanda suka musulunta bayan fatihu Makka. To shi Abu Sa'ad ibn Abi Waqqas, asal sunansa Sa'ad ibn Malik Az-Zuhri, daga cikin bani Zuhra ne. Ubansa Abu Waqqas shi Malik ɗin, da shi da mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan baffanni ne. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ga Sa'ad sai ce wannan khalina ne, wannan kawuna ne, ɗan uwan uwa shi ne kawu ko, ya ce wannan kawuna ne, ku nuna min waye yake da kawu a cikinku. Yana alfahari na cewa Sa'ad ibn Abi Waqqas ɗan uwan uwarsa, ɗan uwan mahaifiyarsa ne sallallahu alaihi wasallam. To shi Sa'ad ibn Abi Waqqas yake ya je yakin Badar a lokacin babu ko gemu a fuskarsa, in ya shafa fuskarsa baya sai fata ko yake ji baya jin wani gashi da sauran sa fuskarsa. Sannan yakin Uhud yayi abun gani, ya taka rawar gani, dan a wannan yakin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka ciro kibiya yana mika masa, yana ce masa irmi fidaka abi wa ummi, in kai harbi mahaifana biyu su zamanto fidda'u gare ka. Shi yasa Sa'ad yake cewa ban taɓa jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa iyayensa su zamanto fidda'u ga wani ba in ba gare ni ba. Wannan falalatin ta Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kuma a wannan yakin na Uhud ne yanke tsaya ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Albarkar wannan kariyar da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a, yace Allahumma stajib li Sa'ad idza da'a, Allah ka amsa addu'ar Sa'ad ko yaushe ya roƙe ka. Ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa wannan addu'a, kun ga albarkar kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kare sunansa, da kare sunansa, da kare duk wani abu da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka Sa'ad ibn Abi Waqqas yana daga cikin mustajabud da'awa, yana daga cikin istijabar da'awa ta Sa'ad. Wata ran mutanen Kufa suka kawo ƙararsa wajen Sayyidina Abubakar, ba wajen Sayyidina Umar, sai ya kasance shi ne gwamnan Sayyidina Umar a Iraq. Suka kawo kukansa, suka ce hatta sallah ma bai iya ba, ta juya daga cikin sabiqun al-awwal. Saboda mutanen Iraq dama su tunanu ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'atul fitna min al-Iraq, fitna da ita za ta fito. Fitnannin mutane ne, suka kai ƙararsa wajen Sayyidina Umar, suka ce hatta sallah ma bai iya ba. To amma Sayyidina Umar saboda adalcinsa, idan jama'a suka kai kuka wajen shugaba dole a bincika, ba a cewa a ai na san shi ne, ina da aminci, ina da tabbaci a kansa, Sa'ad ba zai haka ba. Ina Sayyidina Umar baya haka, sai ya tura a bincika a tabbatar. Da kuma ya zo wajensa ya ce ya Sa'ad ya Aba Ishaq, mutanen nan sun yi kuka da kai, sun ce hatta sallah ba ta iya. Shi ne kita ce wallahi ya amiral mu'minin, ni irin sallar da na gani wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ta nake musu, raka'a ɗaya da ta biyu na farko na sallar azhar da al'asr da magriba da isha in tsawaita, raka'a biyu na ƙarshe in gajarta. Yace wannan shine da suna da kai ya Aba Ishaq. Hadin Sayyidina Umar ya tabbatar cewa ƙarya take yi, amma duk da haka yace a bincika. Haka za ya tura mutane suka bincika, suka zaga dukkan masallatan Kufa ko ina suka zo, sai su ce ai madalla da mulkin Sa'ad, madalla da abinda Sa'ad yake mana. Sai da suka je wajen wani masallaci, sai wani mutum yace to amma tunda ka hada mu da Allah mu faɗi gaskiya to wallahi yace shi dai sa'ad la yaqdi bisawiya wala ya'dilu fil qadiyya wala yasri bil tariya ya kawo shi da wani taja'i irin na masu gane masu iya zance ai wato baya adalci in yi hukunci in ya tashi raba dukiya ta musulmi baya rabawa daidai sannan baya turawa a je ai jihadi baya san ai jihadi sai ya zamansa shine Sa'ad yake Allah idan wannan mutumin in ƙarya yake yi ya tashi yayi wannan maganar ne don riya don mutane su yabe shi Allah ka tsawaita Allah ka tsawaita ransa ka tsawaita shekarunsa ka makantar da shi ka tsawaita talaucinsa da kuma bijirar da shi da fitilu sai ga shi ya tsufa saboda tsufa sai da fatar idansa ta zazzago ta rufe idan ya makance yana yawo yana bara yana yaro yana abin da ma ji Allah ma ji Allah yana yawo yana inda muke inda abin da makwarata suke yi amma duk da haka da tsufan nasa yana bi kwararo kwararo da ya ga yar budurwa sai ya bi ta guje zai kama ta in an masa magana sai ya ce tsoho ne da mummunan addu'ar sa'ad ta same shi tsoho ne da mummunan addu'ar sa'ad ta same shi saboda ga irin abin da ya masa shi kuma nan take masa addu'a nan take Allah Allah kuma ya amsa addu'a haka zalika akwai wata daga cikin abin da aka rawaito da isnadi ingantacce na cewa Sa'ad Allah yana karɓa addu'arsa wata ran wani mutum ya tashi yana ta zagin sayyidina Ali yana ta zagin sayyidina Ali lokacin Sa'ad yana Madina sai Sa'ad ya ce masa me yasa me ka daina mana bai halatta ba wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka daina zagin ɗan uwana ka daina zagin ɗan uwana sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai daina ba shi ne kawai ya masa bakararar addu'a a nan take suna zaune a majalisin sai ga wani raƙumi ya zautu mun san raƙumi in ya zautu kamar aljanu ne ke tare da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin nan idan ka ga raƙumi ya zautu to kamar tabin tabi ne na kamar aljani ne yazo ya kasance tare da shi na ce sai dan hoga irin wannan a dauki fidiya a harbe shi kasan can a ce za a kama shi to sai ga wani zautaccen raƙumi ya shigo cikin wajen ya nufo cikin inda suke ya kama wannan mutumin ya cije shi ya buga shi da garu nan take faɗi ya mutu shine nan take aka rinka cewa Allah ya amsa addu'ar Sa'ad Allah dan abu ne wanda aka yi a gaban jama'a kowa ya jende wannan addu'a to haka ya kasance ne yau Allah yana karɓar addu'ar sa kuma mun ga yadda albarkacin kiyaye ne dan Allah sallallahu alaihi wasallam ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan addu'a ya kasance yana daga cikin waɗanda suka nisanci fitina ba su shiga yakin da ya faru tsakanin musulmi ba na fitina tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya wala tsakanin sayyidina Ali da Talha da Zubair amma da kafin nan yaƙoƙin musulunci shine da gaba a ta yaƙin Qadisiyya shahararren yaƙin nan da musulmi suka karya ƙarfin daular ru'a a daular Farisa suka ci madain shine jagora a wannan yaƙin shine jagora amma wani mutum yake masa yake masa ba'a wai abin nan mun je muna yaki a Qadisiyya a mun je muna yaki tare da abokan gaba shi ko Sa'ad yana zaune cikin abin yana zaune a Qadisiyya yake zuwa shigo mu cikin yaki muka dawo mata da yawa sun zamanto abin mata da yawa sun zamanto gawarawa saboda an kashe mazajen su a cikin yaki matan Sa'ad ko suna nan babu da gawara a cikin su wato yaki zuwa yaki ya tura mu mun je yake masa habaici shi ne nan shi na Sa'ad ya masa addu'a ina harkar sa ya yanki bisa zalin su suke irin wannan Sa'ad ya fito ya nuna ba mutane cewa ga abin da ya sa ban zo na ji yaki ba cuta wata irin cuta waɗansu irin ƙuraje ne suka fito a jikinsa baki ɗaya har zai iya shiga cikin jama'a ba saboda haka sai ya zauna amma yana nan a bayan fage ɗin yake komanda abin da yake jagorancin yaki to shine ake masa habaici. To ka gani shi yasa wanda wato in ka shiga cikin haƙƙin mutum a mutuncin sa, in ka shiga haƙƙin mutum a mutuncin sa, in yayi maka Allah ya ita Allah zai karba. Tunda Allah madaukakin sarki ko da mutum mustajabu du'a ne baya karban addu'ar da take ta zalunci. In ta zalunci ne Allah ba zai karba addu'ar ba. Ga Bil'am dan ba'ura, an san Bil'am ai cikin mutanen Annabi Musa, wanda lokacin da yaje yana da ismullahi al'azam kamar yanda ruwayoyin masu tafsiri suka ce, da yazo aka bashi a duniya yaje mugunyar addu'a akan Allah ya ba maka kai nasara akan Annabi Musa da sahabbansa. Yaje wajen gari ya daga hannunsa in zai addu'a sai Allah ya karkatar da harshen sa, yace Allah ya taimaki Annabi Musa da sahabbansa akan kafirar. Suka yayyayi to uku ne yin haka. Sai mai dawo yake wa mutanen kun ga na riga na yi asara, kun zo kun ba ni abin duniyan nan na cuci kaina, yanzu kun ga kuma abin da kuke nema ba zai yi ba, kuna gani na yi addu'ar Allah ba zai karɓa ba, da za ku sami nasara akan Annabi Musa da addu'a. Don haka maganin da za ku yi, inda kuna so ku sami nasara akansu, ku tura masa kyawawan mata su je su sallaka kansu a cikin rundunoninsa. In aka samu ko da mutum ɗaya ne ya yi zina, ku yaƙe su a ranar, za ku sami nasara akansu. Suka tura aka samu wani daga cikin mutanen Annabi Musa ya yi zina, nan take Allah maɗaukakin sarki ya sauka musu da annoba, suka rinka mutuwa a cikin sojojin. Sannan waɗannan kafirai suka zo suka far musu, suka samu nasara. Amma kafin nasarar su tabbata gare su, Annabi Musa da aka bayyana masa abin da wannan mutum ya yi, aka ɗauko shi aka zartar da haƙƙin Allah a kansa, sannan Allah ya juya nasarar ta zamanto ga Annabi Musa da mutanensa. To da haka Allah baya karɓan addu'a, ko da mutum mustajabu du'a ne baya karɓan addu'a in ta zalunci. To kamar waɗannan mutanen da Sa'ad ya musu addu'a saboda sun zalunce shi. Ka cuci mutum a cikin mutuncinsa ta hanyar ka zage shi, ko kai masa sharri, ko kai masa kazafi, ko kai masa zambo, ko ka ci fuskarsa, ko ka ci namansa, wannan duk shiga gonar haƙƙinsa ne. In kai haka, in ya roƙi Allah, Allah sai Allah ya rama masa, Allah zai karɓi addu'arsa. Ballantana kuma wanda yake mustajabu du'a kamar Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ba ƙadijiyya kawai ya zo ba, shi ya yi jagorancin yakin Jalawlama, wato fuskar sa suna da tsawon gaske a gwanin ban sha'awa. Amma lokacin da musulmi suka rinka yaƙi tsakanin su da juna sai ya ƙi shiga. Wani mutum ana ce masa Kharija, Abin Husayn ibn Kharija, wata ran yayi mafarki, an rawaito shi da isnadi ingantacce, wata ran yayi mafarki da daddare, sai Allah ya nuna masa duniya da lahira kamar waɗansu gidaje ne guda biyu ga bango ya raba su. Sai ga yayi tsalle ya fada ta bangon da ya fada bangon bakon duniya ya shiga lahira. Sai ya ga mala'iku ya musu sallama yake ina shuhada, sai aka nuna masa aka ce ga Annabi Ibrahim da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ya je wajen sai ya je ya tambaye su yace da waye kamata na kasance tsakanin musulmi da biyu na tsakanin sayyidina Ali da Talha da Zubair, tun ma farkon ne, tun kafin lokacin da Muawiya, ce in kasance tare da Ali wanda suke tare da shi, ko tare da Talha da Zubair tare da wanda suke da shi, in suke tare da shi. Sai Annabi Ibrahim sai ya ce masa madalla da matsayin dan da matsayin halilina badadina Sa'ad, madalla da matsayin badadina Sa'ad, wato Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yana tashi daga bacci sai ya tafi wajen Sa'ad, yaje ya same shi ya ga masa ga mafarkin da yi. Sa'ad ya kuka ya ji dadi, sannan sai ya ce masa to wallahi ka gani na yi yaki, kuma kowa ya san matsayina wajen iya harbi a cikin addinin musulunci, bana kuskurewa in yi harbi, saboda haka ba tsoron yaƙi nake yi ba, kuma na yi yaƙi bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma wannan yaƙin tsakanin musulmi da musulmi ba zan shige shi ba. Shi yasa ya ƙaurace ma dukkan fitinu, ya je ya samu wata gona a can gefen Madina, Aqiq, wadin Aqiq, wanda suka san idan ka taho daga cikin Madina za ka tafi zuwa Bin Sulayfa, akwai abin nan kusa da inda aka ce unguwar da ake ce mata Irwa, a wajen nan Al-Aqiq din yake, a wajen nan abin nan gonar Sa'ad da gidansa yake ya tsorace mai fitina wata ran wani daga cikin ɗayansa Umar ibn Sa'ad ya zo ya same shi yace masa ka ba babana kana gonar ka zo ka kin ka zo ka kin ka kanka a daji kagar mutane ana ta handan bandan din neman mulki sai ka zo ka zo na ana wato kai ma ka zo a taka da kai ma shine sai ki ta kai wawa ne nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana son at-taqi al-ghani al-khafi mai tsoron Allah wanda ya boye kansa kuma Allah ya bashi wadata Allah yana son irin wannan kace saboda haka ni na tsorace mu kaina ina jin tsoron Allah kuma Allah ya wadata ni ina da wadata ina da awakai masu yawa kiwon awakai abin da kiwon dabbobi yake yi ina da awakai masu yawa da ke a lokacin da ya mutu abin da ya bari gadansa Sa'ad dirhami 250 mudirhami 250 mun san kuma nisabin zakka da dirhami nawa ce dirhami nawa ne nisabin zakka ma dirhami da kake zaka bada ko ai jiru dirhami 200 ne ko shine zakka dirhami 200 to shi yana da dinari a yana da dirhami 250 saboda ka 200 sau 1000 da kuma ka take ƙara abinda ka take ƙara abinda sau 20 akai sau 20,000 ka take ƙara 25 kai akai 125 din zakai misalin zakai ke to kamar da shi da naira 150 saboda ka Allah ya bashi wadata amma ya keɓance kansa bai shiga cikin fitina ba wataran yana zaune a Kufa inda yake lokacin yana gwamna a lokacin Mughira bin Shu'ba ne kai yake gwamna sai wani mutum ya zo ya so mazakin Sayyidina Ali a cikin masallacin sai Sa'id ibn Zaid ɗaya daga cikin mutane goma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna dan uwan Sayyidina Umar Sa'id ibn Zaid bin Amr bin Nufayl yana zaune a wajen yace ya Muzira kana ji wannan yana zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi magana ba ba za ka hana shi ba lokacin Muzira shine amir a wajen yace to tunda kai ka ki magana ni zan gaya maka wata ran muna zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Sa'ad ibn Malik fil janna shine Sa'ad ibn Abi Waqqas kenan wa Zubair fil janna wa Talha bin Ubaydillah fil janna wa nafa Zubair nafa Talha wa Abd Rahman bin Auf fil janna yace wa dhakara Tafi' lakinni la azkuruhu yace ya ambaci nasara amma ba zan faɗe shi ba suka yi masa magiya suka hada shi da Allah ya gaya musu yace nasara shine Sa'id ibn Amr bin Zaid yace na goma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato dan yayi ittishaji da wannan yace saboda haka duk wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine wannan makiyin Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi Sa'ad ibn Abi Waqqas yana daga cikin asrar mubashirin bil janna mutane goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musu albishir da aljanna wataran suna zaune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yatla abinna yadkhulu alaykum min hadha albab rajul min ahli aljanna wani mutum zai shigo muku ta wannan kofar manzo Allah ya nuna wata kofa yace wani mutum zai shigo muku ta wannan kofar cikin yana cikin yan aljanna manzo Allah na rufe bakin sa sai Sa'ad ibn Abi Waqqas ya shigo Abdullahi ibn Umar ya rawaito shi yasa lokacin da yazo mutuwa yana kan cinyar ɗansa Mus'ab yana ganin alamar fitan rai tare da shi sai kuka ya kama shi sai Sa'ad ya ce kukan me kake yi ce ina kuka ne na tausayin rabuwa da kai da baƙin cikin rabuwa da kai sai ya ce masa kada kai kuka kada kai baƙin ciki yake cewa wallahi Allah ba zai min azaba ba kuma ni dan aljanna ne sannan ya cika haka shi da wannan yaqini saboda haka dan kaji waɗansu su kamar yanda aka ruwaito aka ce Sayyidina Abu Bakar yace a cikin hadisin muwatta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dawo daga yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina yin shaida ga waɗannan wanda aka kashe sojojin yakin Uhud sai aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mu kuma fa yace ban san abin da za ku aikata bayana ba aka ce sayyidina Abubakar ne ta kuka akan wannan to wanda bayana nufin kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu kan cewa aje su ba zai musu shaida cewa su yan aljanna bane ya faɗa yace Abubakar dan aljanna ne ka'idar malamai waɗanda suka san gaskiya duk wani nasi da ya zo musu sai su mai da shi ya zuwa ga abubuwan da yake an san shi sallamamme ne tabbatacce a cikin shari'a ba sa tunani irin tunanin kafirai yanzu kaga kafirai wani kafiri ne nake karanta maganar da ya yi a kan sayyidina Ibrahim cewa shi fa sha'ani imani ɗin nan haɗari ne imani haɗari ne don haka dole masu imani a san yadda za a yi maganinsu haɗari ne a sami irinsu a cikin duniya domin daga cikin abin da imani yake yi zai iya sawwala ma mutum ya je ya yanka ɗansa kai ga shi nan ya sawwala ma Ibrahim ya je ya yanka ɗansa za ka tunanin kafiri kenan ko kuma idan suka ji mala'iku an ce Allah mala'iku sun ce ma Allah a taj'alu fiha man yusidu fiha wa yusidu bima da Allah ya ce mai zai halicci annabi Adam ya tashi khalifa suka ce ma Allah za ka sanya wanda yake farna ne a bayan kasa sai su ce to ka gani ma mala'iku din ma da kuke cewa ba sa saba ma Allah gashi nan suna challenging din Allah Allah ya ce zai abu kace za ka je kai abu kaza to wannan shine tunanin kafirai amma mu'mine fa أهل العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا جسكة تتيع ضمد يتنود دعا الله تكيه تباشك كاو فسرسة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة ما سجم مجانا سجم في كاو فسرسة نبت النبي إبراهيم سيرك وانا النبي الله ليد يكيد يكيني الله يجرب عشكم يتجرب عور الله دعا ضمد يكي فيه جنية تسلم عور سبشا عن الله annan musuku mala'iku ta kai wannan tambaya take istifsari ta sani man sani hikima wato kuma tana cewa Allah menene hikimar da kai haka Allah bayyana mana hikimar ka ba challenging din Allah take ba ba fito na fito suke da Allah dan haka wannan abin da sayyidina Abubakar ya faɗa ya ta kuka yana kukan kan abin da Allah a lokacin ko da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi fala ya'malu makrallahi illa alqawmul khasirun ba wanda yake aminta da shirin Allah in ba ta tsaye ba dukkanin su wanda aka yi musu albishir da aljanna amma za su zo su ta kuka sayyidina Umar yake ta kuka yake cewa laitani kharajtu fiha minha kafafan la alayya wala liya ina ma dai na fita ba ya bo ba sallata na fita ba ya bo ba sallata gashi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata saboda me saboda kada mutum ya barkata kansa a wajen Allah kada mutum ya barkata kansa a wajen Allah shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ga makafirai wala adri ma yaf'alu bi wala bikum dani ku duk ba san abinda Allah zai yi da mu ba dan ne saboda amida al'amarin da Allah a nuna cewa al'amari ga baki daya a hannun Allah yake amma wannan baya kore cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masahabbai daga cikin su akwai goma da ya musu albishir da aljanna akwai an badar da ya ce musu ba za su shiga da ya ce musu a duk abinda take Allah ya gafarta musu akwai ahlul bayt ridwan su 2400 maza Allah ya ce duk abin da suke ba za su shiga wuta ba wannan duk baya kore wannan saboda haka kasancewar an maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai shaida gare su ba a lokacin Allah bai sanar da shi ba akan cewar waɗannan su ma ya cancanta ya musu shaida amma gashi ya zo daga baya ya musu shaida ya musu albishir da aljanna ya faɗa saboda haka wannan ya ɗaya daga cikin abin da yake nuna cewar jahilan waɗanda ba su fahimci addini ba su ne suke zamewa su shiga cikin bid'a su ne nassin alqur'ani suke zaman tuwa da kici gare su ko hadisi shi ne masu bin almutashabih masu cuta a cikin kirjin su ne masu bin almutashabih su kuma su tabbataccen imani suna bin alqur'ani ne gabaki ɗaya suke dukkanin su mun yi imani da shi amma wanda zai karanta alqur'ani barin karanta alqur'ani da sunna ga inda aka tona masahabban manzon Allah asiri to kai ne haka asirin zai to su ba asirin su ba zai tonu ba saboda ayoyi mu kama sun tabbatar da kan cewa Allah ya rufa muku asiri sai da haka idan ka je kan in kace za ka je ka karanta ka je ka shiga cikin littafin sunna ne dan ka kwakulo abubuwa da suke nuna cewa su ba komai bane kai ne za ka tabbata ba komai ba ba'a bin al-mutashabihat ana bin al-muhkamat ne wannan shine masu bin mutashabih domin ga wannan dai a dogon tarihin saboda Sa'd ibn Abi Waqqas yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun kuma yana daga cikin ashar al-mubashirin bil janna ya cancanta mai wannan tsayuwa a abin nan a cikin tarihin sa dan mu ga irin wayannan abu dan mu ji irin wato matsayi irin nasa mu ga irin darussa da zamu samu daga cikin rayuwar sa radiyallahu ta'ala anhu to a ran da ya rasu Abdurrahman ibn Abi Bakr ya shigo wajen Aisha fada'a bi wudu'in tace aka kawo masa ruwan alwala dalilin yin alwala sa kamar yadda wata riwaya ta nuna saboda za a yi ma Sa'd ibn Abi Waqqas sallar gawa ne za a sallace shi wa qalat lahu Aisha sai Aisha radiyallahu anha tace masa ya Abdurrahman ya kai Abdurrahman sabbi bil wudu' tace alwala wannan shine kan cewa kenan dan mutum ya kira wansa da sunan sa ba rashin ladabi bane bai kira shi da alkunya ba ba rashin ladabi bane in ya kira shi amma munan in kani bai tuma wansa yayi ba ce abin da sai ce ya mata abin yana da kyau a koya ma yara amma in aka girma dan ba faɗi wannan ba babu komai a tace mata asbigil wudu ka cika alwaraka اي بفتح الحمزه وهو ابلاغه مواضعه وايفاء كل عضو حقه شيني متين يتيكا الولاء يا اثر ده دكان غبا ده اكا تي ا وانكي يا وانكي تا سنن كما كوته غبا ده اكا تي ا وانكي تي تنتا يبات حقين تا كانها رات منه تقصيرا او خشيت عليه ذلك لعل تا جا وني تقصيري ني تاري ده شي كنا سنا جين قران بزي تيكا الولاء با ايت امر بالمعروف wannan ya nuna mana cewa babban haƙƙin ɗan uwarka babban Allah ya ce mana mu kyauta a abin nan san ɗan uwa yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi illal mawaddata fil qurba san ɗan uwa da insani gare su to babban insani zake da ɗan uwa zai ma ɗan uwanka na jini shine kai masa umarni da kyakkyawa ta hana shi mummuna kaga nan abin da kai ma ɗan uwanka kenan ya Abdurrahman ka cika alwala فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومني ناجي منزن الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا شوى ويل للأعقاب من النار ويل ينا ونن أقيم جنجنو دسكدو أكنسا أقيم جنجنو اللغة سكتي عنك حلكة حلكة تاتبتة جدداد جيد حلكة منكما دقوتتك أوتى رواية ركما معنى ويل shine wajin fi jahannama wani kwari ne a cikin wutar jahannama haka Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito daga cikin hadisin Ibn Hibban ya ruwaito shi daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri waji wani kwari ne a cikin wutar jahannama ba wai kawai farfajiyar jahannama mutum zai kasance ba wanda yayi wannan abin za a jefa shi cikin kwari ne to ba ka kaje shi yana can kasa kenan to idan mutum yayi abin nan digadigai su aka ce za a kona amma abin da ake nufi wato masu digadigan su ne za a kona su ko kuma azabatta su za ta kebance digadigai mun san ko ma'anar diddige ko dun duniya wanda yake shine kashin kasan kafa wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ba Aisha ce kai ta ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce wailul lil aqabi minan nar sananin azaba ko halaka ta tabbata ga digadigai daga azaba wanda yake daga wuta Abu Huraira ma ya ruwaito da Abdullah ibn Amr ibn al-As kuma abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa haddansa wannan saboda wata ranne sun taho suna alwala lokacin sallar al-Asr sai suka yi gaggawa saboda suna gudun fitar lokacin sallah da suka zo wanke kafa sai suka rinka shafa kafar tasu basu wanke ta ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya ga kafar suna kalkali da alamar cewa ruwa bai shafa kafar ba sai ya ce musu asbigul wudu ku cika alwala wa wailul lil aqabi minan nar kuma tsananin azaba tsananin halaka ta tabbata ga digadigai halakan nan kuma daga wuta wanda ya nuna wajabcin wanke kafa kenan a wajen alwala to ita Aisha radiyallahu anha la'alla ta ga wannan tafsirin ne daga Abu Abdurrahman cewa yayi alwala bai cika ta ba bai wanke kafafunsa yanda ya kamata ba ko kuma tana jin tsoro cewa tunda sallar jana'iza ce za a yi zai yi gaggawa ya je alwalar dan ya samu sallar jana'iza kamar yadda waɗansu mutane sukan yi in an ga za a yi sallar jana'iza ne kokan su alwala sai su taimama bayan akwai ruwa da suna da karwai samu sallar jana'iza to bayan ko ba lokacin da aka ce ba a ce a lokacin ba hali ne da ake yin teman ba ba a yin teman ba saboda gudu kubcewar sallar jana'iza ba hali akwai ruwa to wanda biye wannan watakila ganin cewa yayi haka yayi alwalar ya tana ganin kare ce zai alwalar ba cikakkiya ba sai ta tunatar da shi sai masa tambihi wanda haka ya kamata ya kasance tsakanin mu'minai maza da mata kuma wannan ya nuna mana cewa amru bil ma'ruf ba yake kanta ne da maza ba hatta mata mata za su amma yaushe mata za su amru bil ma'ruf in sun san ma'ruf din yaushe za su hani daga munkar in sun san munkarin saboda haka ba tarbiyar musulunci take a kihala mata a dakuna ba tare da su al'ada a tare da su dokokin Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam ba muna ganin yanda Aisha radiyallahu anha ta kasance tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gare ta suke komawa malama ce muna ganin almajiranta da suka yayu da suka tarbiyantu a makarantarta irin su Alqama irin su Masruq ibn al-Ajda irin su Urwa ibn al-Zubair da danya da dan uwanta Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr al-Siddiq da sauran su amrata da gasunan dai maza da mata wanda suka zo suka yi graduating suka yayo su a makarantar nan na Aisha radiyallahu anha to haka ya kamata mata su kasance a cikin al'umma domin su ba kamar yadda Allah ya ba mu kwakwalwa Allah ya ba su kwakwalwa watakila ma sun ma fi sauƙin ma su kiyaye ilimi fiye da mu saboda su ba su da abin da ke shagaltar da su hukunan ka zo ka ɗauki mutumin da yake ka abin nan ka zo ka ɗauki shafi kullum kana tunanin bota ta fito ko ba ta fito ba me zai faru da wata kwangilanka da kake nema shukan nan da kai anya kurwa damuna za ta kai ko ba za ta kai ba kana da wannan abubuwan kullum za ka tashi da wannan tunanin zai sa ka abin da za ka ɗauki awa ɗaya ka haddace shi sai ka zauna tun daga sallar walaha har sallar azhar ka kasa haddace shi to su ko da sauƙin wannan damuwar hakan aka sauƙaƙe musu hanya arziki ne ga al'umma kuma in aka yi haka sai zama tukunci suna taimakawa wajen kawo gyara a cikin al'umma wato ga mata ƴan uwansu ba za su yi wa'azi hatta ga maza ma za su yi ma ƴan uwansu za su yi ma iyayensu za su yi ma ƴaƴansu wannan hadisin ya nuna mana cewa kenan wajibin kafa a wajen alwala shine wankewa wanda kuma duk ya shafa wanda ya shafa kafa ya nuna kan cewar ya saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda duk abin da kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin narkon azaba a kansa to aikata shi haramun ne ba makruhi bane saboda haka wanke kafa wajibi ne rashin wanke kafa kuma haramun ne ba makruhi bane wanke kafa ba mustahabi bane wajibi ne mutum ya wanke kafa a cikin alwala halin kawai da mutum ba zai wanke kafa ba shine idan ya sanya hufi wato takalmin fata safa ce amma wanda ake yin ta daga fata wanda ta kashe masu tsananin sanyi ana sa su nuna wajen sai kaga sai mutanen fata in za su hau doki sukan sa hufi amma ba wai kawai ga mutanen ba sai za a hau doki ba in mutum ya je waje wanda kasa wata ke mai tsananin sanyi zai san cewa yana daga cikin larura saboda yana kiyaye kafa ya kiyaye ɗuminta kuma ma ko bai kiyaye ɗuminta ba yana kiyaye ta daga faso to mutum in ya sanya wannan takalmin zai iya shafawa haka nan ba ma lallai takalmin da aka yi shi daga fata din ba hatta takalmi irin na yan sanda irin na sojoji wanda za su sa takalmi musamman a wajen yaƙi ko in sun shiga cikin irin wannan ramin nasu sojoji su kwana da kwanaki a ciki idan da shari'a ta ce musu sai sun kwance sannan za su yi alwala wannan akwai tsanantawa duk kuma shari'a ta kawo sauƙi zai zo mana a cikin abin nan masu alal kufai wannan shine kawai halin da mutum zai yi shafa a kafarsa ba zai sa ruwa a kan fatar kafarsa ba amma in ba haka ba wajibi ne ya sa ruwa a bayan a doron kafarsa kuma kada mutum ya rudar da shi da cewa ai Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani cewa ya yi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum a wata qira'a kamar qira'an Nafi'i wa arjulikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn zahirin ta sai ya nuna cewa kenan kamar Allah ya ce ku yi shafar kai kuma ku shafa kafafunku alhali ga wannan ayar ba haka take ba domin sauran masu qura'u sauran masu karanta alqur'ani sun karanta ta da fataha ne wa arjulakum ku shafa kai ku yi shafar kai waghsilu arjulakum kuma ku wanke kafafunku kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake bayanin alqur'ani to ya ce ya ga mutane sun shafa kafafunsu sai musu inkari yace Allah zai musu azaba in ba su wanke kafar su ba saboda haka kaga kenan alqur'ani abin da ya tabbatar shine a wanke kafa to anan wajen tunda mutan alqur'ani haka ya tabbatar to wace fassara me zamu dauki qira'ar wa arjulikum innan da kisra wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum shine malamai suka ce wannan jarra ce lil mujawara mujawara ce akai wato in aka makwabci abu kamar yanda nake ce muku a wancan darasin suka kawo fadin Allah Allah madaukakin sarki inna annabi nuhu da yake cewa inni akhafu alaikum azab yawmin alimin yawmin alimin ne makon ya zaman to alim din aliman sifa ta azab sai ya maida shi kisra saboda mujawarar azaba din zai dauki wato harkar abin nan zai dauki lafazin azab shi ma ya zaman to lafazin su daya saboda makwabtaka da juna wannan abin da yake da yawa cikin waƙoƙin larabawa ibn abdulbar ya kawo shawahidin a cikin tawhid masu yawan gaske wanda yake dukkan ilimi da suke za su iya komawa cikin sharhin wannan hadisin za su gani to a shahid dai ya haɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin da muke karantawa ya isa ya tabbatar mana da kan cewa wajibin da yake kan musulmi in ya tashi yin alwala shine ya wanke kafa ya shafa ta ba ba wanda ya saba a cikin wannan matsalar daga cikin al'umman manzon Allah daga cikin musulmi daga cikin wanda suke cikin al'umma wanda suke cikin musulmi illa mutanen Shi'a mutanen Shi'a ne in suka alwala sai ka ga sun shafa kafar su ba safa suke shafa ba safa ba fa kuna kun taba ganin Shi'a suna alwala ko in dai suka wanke kafa to tafiya suke yi amma shafa kafa suke yi ba sa wankewa nan wajen su saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wailul lil aqabi min an-nar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai kona kafafun su a cikin wuta sannan kuma sayyidina Ali sun saba masa dan sayyidina Ali ya koya mu mutane yadda ake alwala a farfajiyar masallacin Kufa ya nuna musu yadda ake alwala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala yace ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala a ciki ya wanke kafafun sa a wanke kafa idan mutum zai wanke kafa zuwa idanun sawu ne alka'abain mun ambata kan cewa abin da ake nufi da alka'abain sune kasusuwan nan guda biyu na gefen kafa kuma abin da ake sharadin wanke kafa shine mutum ya sa hannunsa ya tabbatar ruwan ya kai ko ina tsefe abin nan wato mutum ya tsefe dan yatsunsa wannan ba wajibi bane amma mustahabi ne domin an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ya sanya karamin dan yatsunsa al-qinsir al-qinsir ya sanya shi ya rinka bibiyar wato loko loko dake tsanda tsakanin in ya tsunta yana tabbatar da cewa ruwa ya ishe ya shiga wajen a ciccudawa da hannu wajen alwala sharri ne idan mutum bai ciccuda da hannu ba inda kafa ya ciccuda babu laifi domin an tambayi Abdurrahman ibn al-Qasim daga cikin almajiran Imam Malik cewa mutum ne ya je gefen kogi sai ya sa kafarsa a cikin ruwa ya mummutsa ta sai kawai ya zara kafar zai iya alwala da wannan alwalar yake a dole sai ya sa hannu ya wanke yake amma in ya sa kafafun ya ciccuɗa kafafun da kafa dama da kafar hagu ya ciccuɗa su to wannan ya wanke kafar wannan tafsiri ya dawo yana wajen malaman malikiya domin a mazhaban malikiya wanka baya yiwuwa sai da cuɗawa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambanta tsakanin wankan da aka yi da cuɗawa da kuma wankan da aka yi na kwararar ruwa yace idan yaro yayi fitsari a kwararar ruwa ruwan kaje zai gane dukkan inda ya fita take amma bai ce a wanke shi ba sai yace na yarinya kuwa shi a wanke shi wanda yana kan cewa kenan wanke gaba ya fi karfin sai ka kwarara masa ruwa dole sai ka bi hannunka ka ciccuda wannan shine hujjar malaman malikiya Allahu ta'ala a'lam na'am Imam Malik ya rawaito daga Yahya ibn Muhammad ibn Tahla daya daga cikin mutane da suka shahara da riwayar hadisi hadisansa ɗan kaɗan ne mutane kuma Imam Malik amma ya rawaito yayi riwayar da hadisi daga wajensa to duk mutumin da yake koda iliminsa ya zama to fitacce ba in ya har ya kai yanda Imam Malik zai yadda ya riwaya daga wajensa to ka san wannan mutumin ba wasa bane shiyasa ibn Hibban ya ambace shi a cikin al-thiqat yana daga cikin amintattun masu riwayar hadisi amma in ibn Hibban ya ce wani thiqa ne kuma malaman hadisi ba sa yadda abinda dai an fanar ma wannan malamin Yahya ibn Muhammad ibn Tahla shine riwayar Imam Malik daga wajensa, domin duk wanda ya cancanta har Imam Malik ya riwaya daga wajensa a cikin muwatta ba ta tabbatar kan cewa ba kuma baya bane wajen ilimi. An Uthman ibn Abdurrahman, daga Uthman ibn Abdurrahman ibn Uthman ibn Ubaidillah al-Taymi al-Madani, wannan dan uwan ga Talha bin Ubaidillah al-Taymi, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan babban sa ne kenan. Fiqa ne, amintacce ne, imamu yana da riwaya cikin Sahihul Bukhari. Wannan abahu haddathahu, mahaifinsa shine Abdurrahman ibn Uthman al-Taymi, sahabi ne, an kashe shi tare da Abdullah ibn Zubair a Makka, dan uwan Talha bin Ubaidillah, ahadul ashara al-mubashirin bil janna. Shi mahaifinsa Abdurrahman ibn Abdurrahman ibn Uthman ibn Ubaidillah ya kasance tare da Abdullah ibn Zubair a lokacin da Abdullah ibn Zubair yayi da'awar khilafa ga kansa, sojojin Banu Umayya suka je suka yake shi, suka kashe shi. To an kashe shi Abdurrahman tare da ibn Zubair. Haddathahu, ya bashi yace masa annahu sami'a Umar ibn al-Khattab yatawadda'u bilma'i lima tahta izarihi, yaji Umar ibn al-Khattab yana yin alwala, wato jin nasa da yayi yaji yana cewa, yaji sayyidina Umar yana cewa shi akan kansa sayyidina Umar din, yatawadda'u bilma'i lima tahta izarihi, yana yin tsarki, shine ma'anar yatawadda'u, yana wanke wato cikin wandansa, cikin kwarjallansa yana wanke shi da ruwa. Ma'anar wannan wato yana yin zikin jari, yana tsarki da ruwa. To menene fa'idar Imam Malik ya kawo mana wannan? Abinda sa Imam Malik ya kawo wannan don saboda zai zo mana Sa'id ibn al-Musayyib, ɗaya daga cikin mutanen Madina, cikin manya-manyan malamai na Madina, yana cewa duk wanda yaje yake wanke bayan gida ko fitsari da ruwa, to wannan yana alwalan mata ne, mata aka san da wannan. Kuma Hudhaifa yana da aka yi masa maganar kan cewa ya wanke hannunsa, yace to in dai haka shikenan kullum hannuna yana cikin doyi kenan. Saboda yawan al-muhajirun mutanen Makka ba sa tsarki da ruwa, goge suke yi, istijmar suke yi, ba sa istinja. Shi yasa ma har aka samu waɗansu suna yin inkari istinja. Ana maganar muhajirun, yanzu ina muhajirun suke, an ce maka muhajirun sun tafi, al-ansar sun tafi, sai tsawon Madina jawo min badihin, Allah ya samu cikinsu. Amma wannan a da ne, a zamanin wato al'adar mutanen Makka su ba sa yin alwala, ai ba sa yin tsarki da ruwa, da hoge suke yi. Mutanen Madina su aka sani da wannan. Ya sa abin nan wajen ayar da Allah madaukakin sarki yake yaban mutanen masallacin Quba, yake cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatahhara lamazirun usta ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah tun ranar farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina shine masallacin Quba. Allah yake wannan masallaci shi ya fi cancanta ka tsaya kai sallah a cikin. A cikin wannan masallaci akwai waɗansu mutane da suke son tsarkaka, suke son tsarkaka kawukansu, Allah kuma yana son masu tsarkake kawukansu. Sai mutanen da aka tambayi mutanen Quba me suke yi har Allah ya yabe su, suka ce sun kasance idan suka shiga banɗaki sai su yi amfani da ruwa wajen tsarkake kansu daga najasa. Sai su yi amfani da ruwa, wato ba sa amfani da hoge. Waɗansu daga cikinsu ma haɗa biyun suke yi, su yi amfani da hoge sannan su yi amfani da ruwa. Wannan al'adar mutanen Madina ne, ba an sa haka suka kasance suna yi. Amma mutanen Makka istijmar suke yi. To sai Imam Malik ya kawo wannan don ya nuna cewa ba duk mutanen Makka ba ne ya zamanto suka tabbata akan wannan al'adar. Akwai waɗanda suka ciru daga wannan al'adar saboda jin yaban da Allah ya yi ma mutanen Quba. Domin wannan yaban na istinja'i ya nuna kan cewa wanne ne ya fi, istinja'i ko istijmar? Istinja'i ya fi, inda Allah ya yarda shi. To akwai daga cikinsu wanda suka bar waccan al'adar ta mutanen Makka, suka dawo suke wannan al'adar ta istinja'i daga cikin su akwai sayyidina Umar dan shi da kansa yake bada labari kuma shine fa'idar sayyidina Umar ya fada ya gaya wa mutane wato dan karku tsammanin cewa yin istinja'i makruhi ne ko abu ne wanda ya saba makarta ko abu ne wanda yake zai kawo mutum wani aibi a'a ya kasance shi akan kansa haka yake yi haka yake tsarki haka yake kauda najasa yatawadda'u lima tahta izarihi abinda wato yana wanke al'auransa dan ya kauda najasa idan ya je bayan gida na'am wannan Imam Malik ya bayyana ra'ayinsa kan matsalar tartibi wajen alwala shin tartibi wajibi ne ko ba wajibi bane tartibi tsakanin sunna tartibi ya ubi ne tartibi tsakanin sunnoni sunnonin alwala kamar wanke hannu sannan kuskure baki sannan shakarwa wannan sunnoni ne menene hukuncin yinsu a jere sannan na biyu me hukuncin tartibi tsakanin sunna da farilla ka kuskura baki ka shaka ruwa sannan ka wanke fuska in baka yi su a jere a haka ba ka wanke fuska kafin ka kuskura bakinka me hukuncin wannan sannan na uku tartibi tsakanin farillan alwala wanke fuska sannan wanke hannu sannan shafar kai sannan wanke kafafu haka suka zo a cikin alkur'ani wannan tartibin wajibi ne ko ba wajibi ne ba shine tambayar da ake mai Imam Malik akan a wannan gaba yace su'ila Malik an tambayi Imam Malik an rajulin tawadda mutum ne yayi alwala fa nasiya sai ya mantuwa fa ghasala wajhahu qabla an yatamaddad sai ya wanke fuskarsa tun kafin ya kuskura baki aw ghasala dira'ayhi qabla an yaghsila wajhahu ko ya wanke dantsansa kafin ya wanke fuskarsa fa qala sai Imam Malik yace أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض وندي وانك فسك السكافين يكسكر باكينسا ويكسكر باكيناكا ولا يعيد غسل وجهه كريا باتيا فاك وانك فسك السبع وانك فسك الدين فرقو يعي وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه أما وندي وانك هنوسا وانك سكافين وانك فسك فليغسل وجهه وانك فسك السبع ثم ليعيد غسل ذراعيه ثم يساك وانك هن الناس حتى يكون غسلهما بعد وشيه هيا زمن تويا وانك هن الناس آيان وانك ورفسك آيان وانك فسك إذا كان ذلك في مكانه إن يكفن شيء أوجن بيك أوجن يكي أو بحضرة ذلك كوكما أنا وجن يكي واتو بيبر وجنبا وانا مسألة بيو أكتن بي إمام مالك أنا جاكت كم مسألة لي بداره أكتن مكفنا مسألة فرقو tartibi tsakanin sunna da farilla mutum ne ya zo wajen alwala bisa mantuwa ba da gangan ba sai ya kwanta fuskarsa sannan abin nan amma ya manta bai kuskura bakinsa ba har sai da ya gama alwala to ne yaya zai sai Imam Malik yace ya kuskura bakinsa shikenan ba sai ya sake wanke fuskar ba in ya kuskura bakinsa yayi wanda nuna cewa kenan babu tartibi a wajen Imam Malik tsakanin sunna da farilla idan kai farilla kafin sunna ka zo kai sunnar kawai ba sai ka zo ka koma ka sake yin wannan farillar ba domin abin da ya sake koma ka sake yin wannan farillar shine tartibi amma hukunci na biyu kuma shine tartibi tsakanin farillai shine aka tambaye shi mutum ya wanke dantsansa ya manta bai wanke fuska ba sai bayan ya gama alwala to a nan wajen yake ya dawo ya wanke fuskar sannan ya zo ya wanke hannun ba wai ya dawo wanke fuskar ya wanke hannu shi kenan ba sai ya tashi, a'a zai kuma ci gaba da alwalar. Duka a nan wajen yake, wato ya tashi alwalar daga wajen wanke fuska, ya wanke fuska sannan ya wanke hannun sannan ya cika alwalarsa a haka domin ya yi ta duk tartib, wanda yake nuna kan cewa kenan tartibi a bisa wannan riwaya wajibi ne. Kama abin da yake sananne shine cewar wannan tartibin wajibi, wannan tartibin in ya kasance a wajen yake, to in yayi nisa fa, in yayi nisa fa sai Imam Malik yace ya take yin wannan, bai kawo ta ba a cikin nan, amma a cikin mudawana Ibn al-Qasim ya ruwaito daga wajensa yace idan yayi nisa ya bar wajen, ko kuma har ya riga yayi sallah sannan sai bayan yayi sallar ya tuna, to ya sake wata alwala domin sallar da za ta zo nan gaba, domin wannan shi ne ya fi, amma ba a bisa wajibci ba, bisa istihbabi, wa amma waccan sallar da ya yi ta riga ta yi ba zai rama ta ba. Amma idan tsakanin sunnoni ne tsakanin su da juna, shi wannan tartibi idan mutum ya manta da yi tartibi ba babu komai a kansa, kamar yanda ya yi ke tsakanin sunna da farilla. A wannan riwayar Imam Malik ya nuna cewa babu wajibci wajen tartibi tsakanin sunna da farilla. Idan mutum ya manta sunna ya yi ta a wajen yake ya yi ta, idan kuma ya riga ya bar wajen har ma ya yi wata sallar domin alwalar, domin sallar da zai sake yi ya yi wannan sunnar ita kadai, ba ya tsaya sake yin alwalar ba ko da lokacin ku ya tsawaita. Mutum ne ya yi alwalar bai shakar hanci ba har ya yi sallar azhar, ya tuna ba sai da la'asar ta zo, to ba zai sake wata alwalar ba. Abin da zai yi kawai ya sake shakar hancin nan, za ta cika masa waccan sunnar ta waccan alwalar da ya yi, wanda ya nuna tartibi ba wajibi ba ne. Wai ita ce riwayar mashhura da aka rawaito daga Imam Malik. Akwai riwayar da ta rawaito kan cewar in yayi sallah da alwalar da ba a samu tartibi ba sai ya rama, amma shi kansa wanda yayi wannan riwayar ya rawaito Imam Malik ya tashi daga wannan kauli, ya koma zuwa ga cewa tartibi ba wajibi ba ne amma sunna ne. Bi ma'ana idan yana da abin nan kada ya yi shi, kada ya bar shi da gangan, in kuma har ya bar shi in wajen bai tsawon lokacin bai tsawaita ba, ya maimaita shi ya zo ya yi tartibi din, amma in ya tsawaita ya sake alwala bisa istihbabi, a yi cewa don wancan alwalar ta riga ta warware ba. Wannan haka aka rawaito daga wajen Imam Malik. Wannan shine madhabar Imam Malik, shine madhabar ahlul kufa, mutanen Misra da sauransu. Wanda ya saba nan Imam Shafi'i ne da Imam Ahmad ibn Hanbal, su suka ganin tartibi wajibi ne a tsakanin ayyukan farilla, in kuma mutum bai yi ba sai ya sake alwala. Sai ce domin Allah madaukakin sarki cewa ya yi famsahu bi ru'usikum, ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salati fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn, yace ku wanke hannu, ku wanke fuskanku da hannuwanku ya zuwa ga gwiwa zuwa hannu, ku yi shafar kai ku wanke kafarku ya zuwa ga idan sawu. Suka ce wannan tartibi ne Allah ya kawo. Su kuma malaman madhabar Malikiya suka ce ai wawu ba ta murfin ayi tartibi, wawu ba tana nufin tartibi bane. Allah ya ce ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rakiin, maryama ki qunuti da ubangijinki ki sujada ki ruku'u. Mu ko mun san cewa tartibin sallah sai yi ruku'u ake sujada, amma Allah sai ya ce maryama ki sujada sannan ki ruku'u, to wataƙila to wannan yana nufin cewa sallar maryama sujada take sannan ta ruku'u, ce a ai da wawu yace wawu ba ta nufin kai tartibin abubuwa, wawu kawai tana nufin a haɗa, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ma بني إسرائيل أسرة الفقرة ويقول لدخلوا هذه القرية وكلوا منها رغد حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة كشيكا كوفر والننجرن أسنكوية كما أنكنا شيكاكم كنوكا شوا حطة حطة أي ربنا حطة الناقة طايانا الله تتنكر يا أيوك الزنوبة مدرقر يمس أما أتن سورة الأعراف وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب السجدة عشان سيئة أكثى يتشي كتشي حطة كما كتشي قوفر كنا ما سوء السنفي كاقا إذن دا واو كنا بقاتا واو كنا نوني كترتيبي سيئة شيء قرآن يا إيتم كادا ورورا أن هذا أمرني أشان أنزو أن بعد أمرنا أن أكثى شيء تباقون أكثي سبو دواو باتا نفن ترتيبي sauraka hatta anan wajen ma kama sai malaman shafi'i suka ce to mun ji duk da haka ne, amma ai Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nabda'u bima bada Allahu bihi, inna safa wal marwa min sha'airillah ai ce ake safa wal marwa in babu tartibi sai kaje ka fara tsawaki ka fara sa'i daga marwa amma manzo Allah sai ce nabda'u bima bada Allah bi baro fara da abinda Allah ya fara to haka nan ma wajen alwala nabda'u bima bada Allah bi Allah ya fara da wanke fuska da shi zamu fara sannan ya biyantar da wanke hannu shine na biyu na uku shafar kai na hudu wanke fuska wanke kafa kuma suka ce a cikin ayar akwai abin da yake nuni cewa akwai tartibi domin an sanya shafar kai tsakanin wanke gabobi guda biyu shafa tsakanin wanka guda biyu inda anda babu tartibi ai da sai a ce fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa arjulakum ila alka'bayn wamsahu bi ru'usikum inda babu tartibi sai a fada shikenan an hada wanda ake wankewa tare wanda ake shafa daban amma da aka kuma wanda ake shafa tsakanin abubuwa guda biyu da ake wankewa yayin da cewa kenan sai an yi tartibi shi yasa aka kutsa shi a nan wajen wannan dai hujjar Shafi'iyya ce in ka kula kuma kan cewa kowanne da nasa a gida da sannan kuma sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin alwala ma'kusa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashi zai fara alwala ya fara wanke kafa sannan ya je wanke fuska sannan ya wanke hannu sannan ya shafar kai duk wanda ke da tawayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala duk tartibi yake saboda haka suka tafi akan cewar tartibi din nan wajibi ne to shi yasa ba din nan wata riwayar da aka rawaito wajen Imam Malik saboda karfin wannan sabani yake cewa wanda ya alwala din da gangan ma'kusa to mustahabi ne gare shi ya rama fil waqti wato bi ma'ana ya sake yin wannan sallar ma dama dai lokacin ta bai riga ya fita ba saboda abin nan karfin akwai karfin khilafi akwai karfin khilafa din a cikin wannan matsalar wallahi ta'ala ana wasu ila malik an tambayi imam malik an rajulin nasi'a an yumadda aw yastanfir yan aka tambayi imam malik kan mutumin da ya manta bai yi kuskuren baki ba bai face ruwa daga bahancinsa ba hatta salla hatta bai yi salla qala laysa alayhi an yu'ida salatahu wa wajibi ne ya saki sallar sa ba domin abin da bari sunna ne kenan wal yumadd wal yastanfir ya saki kuskure bakin sa ya saki ya kuskure bakin sa ya faci hancin sa ma yastabdilu in kana yuridu an yusalli ba sallar da za ta zo nan gaba in yana so ya salla in ya saki dai wata sallar kawai sai ya zo ya kuskure bakin sa ya sha karwa in dai alwalar ta ka kana nan wannan ba sai ya saki yin su ba ba kuma sai ya saki wannan sallar sa ba wannan daya wannan ita ce hujjar da Imam Shafi wannan magana ta Imam Malik haka duk sauran da aka dukkan ba a taba samu wani daga cikin sahabbai ko wani daga cikin tabi'ai a daga wani daga cikin sahabbai ba ya ce duk wanda ya kuskura bakin duk wanda ya salla da kuskura ya alwala bai kuskura bakin sa ba ko bai shakar hanci ba bai shakarwa a hancin sa ba sannan yayi salla sai ya rama wannan sallar ba wanda ya faɗa haka to haka akwai ijma'i na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa Imam Shafi'i yace wannan shine babbar hujjar ta cewa kuskure baki da shakarwa a hanci sunna ne ba wajibi ba to kaga maganar Imam Malik ma ita ce maganar da sauran sahabbai da aka rawaito ijma'in sahabbai akai wanda ya manta da wannan sunnar ba da ɗaya daga cikin wa'annan sunnonin ba ko ma wata daga cikin sunnonin alwala ba zai rama sallar sa ba sai dai mustahabbi ne in yazo zai amma in yazo zai sake yin wata sallar da wannan alwalar to yayi wannan sunnar kafin yayi sallar hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala kafin mu tashi akwai sanarwa da aka nemi in jinyo hankalin yan uwa ya zuwa gare ta shine cewa mun san dai masallatan nan dakunan Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu a daukaka su ta hanyar tsaftacewa da kula da su saboda wajen ibada idan mutum yazo hankalin sa alfi yazo yana sha'awar shiga wajen ba yazo Allah yake ya fita ba shi yasa hikimar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kenan a kyautata tsaftace masallaci hakika tsaftace masallacin nan da kula da kudin mai na generator da ake saya in kullum mun san kuma inda halin nefa din ne yake a kullum alalace a sai diesel galan biyar a sai fetur kuma wajen galan hudu a kullum saboda in akai sallah asuba za a bazzana ita saboda masu zo ma su zikiri har rana ta wannan zama na ibada kamar umrah haji da umrah ne sannan akai sallan magriba ma yawa yawa in ba a karatu mutane suna zama su karatu alqur'ani to dan haka kuma wannan masallacin babu wani wakati da yake da shi in banda wayannan kantunan wanda yake tuni abinda aka samu na kantunan ya shiga cikin karasa ginin masallacin da masallace gata ake musu yanzu muna ganin wani tafkeken gini da ake a Makka a kusa da masallacin Harami wato hotel ce wanda yake babu kamata a Makka gabaki daya kusan ma a cikin gabas ta tsakiya babu kamata a gama wannan gini amma gabaki daya abinda wata fice ga masallacin haramin Makka da haramin Madina duk abinda aka samu zai tafi wajen kula da wayannan masallacin to mu har yanzu wannan sunnar ta kaurace mana a cikin al'ummar mu ya Alhaji Gwadabe mai tasa Allah ya ji kansa shine mai wannan kikkiawan sunna yake yin wakafai to mu yanzu babu rubutu ba wakafi Allah ya dawo mana da shi to ashahidi dai babu da rubutu a nan masallaci babu da wakafi dan haka an fito da kokon bara ana neman ƴan uwa musulmi abinda za a kula da masallacin nan da Allah ake neman ya zamanto duk mai hali da zai taimaka ya taimaka dan saboda a samu na abinda za a rinka kula da masallacin nan ya kusan ba lokaci ba dan karamin lokaci za a fitar da an kiyasta iya budget din abinda ake bukata na kula da masallacin nan yau da kullum inda yake zamu bayyana ga ƴan uwa da kuma waɗanda yake koda ba za su iya taimakawa da kansu ba amma za su kai ga wanda yake zai iya taimakawa Allah ya taimaka babu abinda yake yi sadaka da take taimakon harkar ilimi amfani domin sadaka idan kai ma mutum daya shi kawai ka amfana amma in kai sadaka wajen harkar ilimi to abu ne wanda yake zai tafi ya ta hayayyafa yanzu mutum da yayi sadaka aka tai mai aka zo aka kunna aka yi karatun nan duk waɗanda suka amfana daga wannan karatun suka je daga baya suka karantar a wani waje ko wani ya kuskure suka gyara masa saboda abin da suka sani na wannan karatun ko aka yi musu fatawa suka bada amsa duka abin da muka karanta a cikin karatun nan kai da kai wannan gudumar kai ma kana da lada dan haka ne yake cewa wannan wato sadaka akan harkar ilimi tafi komai saboda amfaninta yaduwa yake baya tsayawa waje daya tafiya yake sai kai mamakin iya inda zai kai kuma sai kai mamakin iya shekarun da alfanunta zai kai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon taimakon addinin sa da karfin mu da zuciyoyin mu sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi
One day.
Wanda ya alwala domin karatun alqur'ani zai sallah da wannan alwalar ko ba zai sallah da wannan alwalar ba malamai sun yi sabani akan wannan wanda a tsayiyar magana wanda shine malamin Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Shintiti Allah ya kiyaye shi ya tsare shi yake fatawa da shi shine cewa ba zai alwala da wannan ba zai sallah da wannan alwalar ba domin yayi alwala ne ba halatta ma kansa sallah ba yayi wani abu wanda yake mustahabi idan sallar ta mustahabi ce zai iya yin sallah da ita amma in sallar farilla ce ba zai iya yin sallar farilla da ita ba shi yasa ake son idan mutum zai alwala yayi kudirin daukake ma kansa rashin sarki ya sanya wannan shine niyyarsa ya zai yi wannan alwalan ne dan ya tsarkake kansa in yayi wannan niyyar da tsarkin nan zai halatta maka karatun alqur'ani shine zai halatta maka shi a yin tawazi shine halatta maka yin sallah salatuna ko tafarrilla da sauransu amma idan mutum yace yayi wannan alwalan ne dan yayi karatun alqur'ani to karatun alqur'ani sunna ne dan haka ba zai yi wani aiki na farilla da wannan alwalan ba sai dai aiki na sunna a sauran malamai sun tafi akan cewa babu laifi bi inda ya yi da alwalan ne don yin abin da aka shafanta sarki gare shi wato idan ya zamanto cewar yana ganin yana mazhabarsa shine zai yi alwalan nan don ya taba alqur'ani kuma sharadin taba alqur'ani shine sarki to in wannan niyyar ce zai iya yin sallah da wannan alwala amma idan dai yake karatun alqur'ani ne karatun alqur'ani fa baya daga cikin sharadin karatun alqur'ani mutum yayi alwala bil ijma to wannan ba zai iya yin alwala da wannan ba bisa kaulin wannan kauli wanda yake shine a malamu suke fatwa da shi wallahi ta'ala a'lam shafa'a safa kana daga cikin shi ma abin da yake ya tabbata daga ayyukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wajen 18 amma cikakken bayani zai zo lokacin da zamu karatu masu alal kufain to Allah ya daba da dadewa ba ta sunna da mustahabbi ba su da bambanci a wajen yawan malamai sunna a wajen fuqaha a ba su da bambanci wajen yawan malamai da tatawu'i da mustahabbi da sunna da fadila da raghiba waɗannan dukkanin su ma'ana ɗaya ne a matsayin maliki ma'anar su ɗaya ne amma wani lokaci ana bambancewa sunna shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a aikace kuma ya bayyana shi mustahabbi kuwa fadila shine wanda da shi bai yi ba amma ya kwaɗaitar a yi kamar yadda yake cewar ku yi sallah kafin sallar magriba amma shi ba a rubutu yana sallah kafin magriba ba bayan an kira sallah wato bayan an kira sallah tsakanin kiran sallah da magriba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib ana uku yace liman sha'a to wannan mustahabi ne yayi umarni da shi amma ba a taba rubutu yayi ba to suka suna bambancewa amma kaga kamar raka'atayn fajr yayi umarni da shi yace ya fadi salalarsa sannan kuma ya aikata a aikace ba taba rubutu kan cewa ya barka ba ko a zaman gida ko a tafiya saboda haka wannan yake sunna wannan bambanci wajen malikiya ne shine yake da bambanci tsakanin sunna kuma sunnar ma akwai mu'akkada akwai sunna wajiba wanda yake ce mu'akkada akwai kuma sunna wanda yake ba wajiba ba to sannan kuma akwai kuma mustahabbi bayan kuma akwai mustahabbi akwai kuma tafawu tafawu shine wanda yake babu wani karmi da yazo kan ayi shi a yadda yake amma mutum ya lizimta ma kansa kamar mutum ya lizimta ma kansa kan cewa kullum zai karanta subu'in alqur'ani ya zama to duk mako ɗaya zai yi sauka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ya kudai tarkan ayi wannan amma shi bai yi ba bai kuma ce ayi a haka din ba ya dai ba da baki to idan mutum ya lizimta ma kansa wannan shi ne ake nema wannan shi ne ake cema at-tafawwu wato abin da ya sanya ma kansa yayi wannan shi ne da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dora mu wani banda wa'annan abubuwan na wajibai na sallah guda biyar nake la illa an tatawwa sai dai in kai tatawwi daga cikin tatawwi din shine abinda mutum zai dora ma kansa na ayyukan alkhairi wanda zai yi na'am jatatul istiraha mun tsara amsa ta anan waje wanda biji bai gane ni kasa din kuma Allah ya dan maka zo cikin kafin mu a kitabus sala zamu sake mai wuta insha Allah abin da ake nufi da salaf sune magabata wanda suka riga mutum wucewa sune as-salaf salik al-dahr ay madi al-dahr wato lokaci wanda ya wuce to abin da ake nufi da amma an yi ana amfani da su akan cewa magabata da kikkiawan kwaikwayo wanda ake ganin su akan kikkiawan tafarki kuma akan itlaqin su abin da ake nufi sune أصحاب القرون الثلاثة المفضلة وانده سكي أشكين كرن النمو دا أكو وانده يكي ذاقبو وانده من زعلا صلى الله عليه وسلم يبين قال لسو يكي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متعني ده سكي قوة النه باين كفا سوني كرن ده نكي تكي سوني صحابي سنة وانده سكي زو باين سوني تابعي سنة وانده سكي زو باين سوني تابع التابعي to sai kuma wanda ya kasance akan tafarkin su na daga cikin malamai fuqahaul amsar domin waɗanda suka zo daga bayan su musamman malaman riwaya malaman hadith wanda su ne fitattun malamai a garuruwa daban-daban wanda ba tabi'ai ba irin su Imam Shafi'i irin su Imam Abdurrahman ibn Mahdi irin su Imam Ahmad ibn Hanbal su Waqi' ibn al-Jarrah da dai sauransu wanda suka zo har zuwa ga su Imam al-Bukhari da sauransu waɗannan dukkanin su ana cewa akan tafarkin salaf suke dan saboda sun yarda da cewa abinda salaf suka haɗu a kai shine hujja a cikin addini ko ba ka fita daga cikin ijma'in su to duk wanda ke saba abinda magabatan nan hal kuni salatatul ula suka haɗu a kai ya saba ijma'in su to shine zai fada daga cikin zai fita daga cikin mabiya salaf ya shiga cikin mabiya bid'a domin waɗannan su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake su in mutun ya bar hanyar su to ya fada hanyar ɗan bid'a na'am ai wanda yake ba ai ba za a tambayi wanda yana abin nan wanda yake ganin wannan bai dace ba shike kawo dalili an yi kama ba a ta da sallah ba ya zaman to wanda bai riga ya shigo masallacin ba yazo ya ci gaba ya ba da sallah kai abin da zai hana wannan wanda yake ganin akwai abin da zai hana shine zai kawo dalili wanda wato addalil kana wanda yake tare da asl shine yake da dalil ba a riga an tada sallah ba kuma aka tada sallah shine cewa khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kawai an tada sallah yazo liman ya koma bayan manzon Allah ya ci gaba da sallah wannan ce khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba tada sallah ba sai ba ikama ba ta daga cikin juz'in sallah ikama kamar kiran sallah ce ba ta daga cikin shartan sallah ba ta daga cikin rukunnan sallah ba ta daga cikin shartai saboda ka sallah za ta ko babu ikama in ba ta riga ta ba riga an shiga cikin sallar ba don haka dan ya zamanto abinda yake abin inda a ce an liman ya tsaya an yi kabbara harama na'ibi ya tsaya an yi kabbara harama sai liman ya zo sai ya tura na'ibi baya ya zo ya tsaya ba da sallah a to wannan shine ya zo da wani abu ma sanu na bihi min aba'in al-awwal oh a sharadi bane sai liman ya tsaya a waje a gaban sauza a tada iqama bilal ya kace yana tada iqama tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya shigo masallaci yana tada iqama sannan ya zo ya shiga cikin sau shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu idan qimatis salata la taqumu hatta tarawu in aka iqama kada ku miƙe har sai kun gani don wani lokaci ta yau a iqamar amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jima kafin ya fito to in suka tsaya suna jiran fitowar sa wannan zai zama cewa akwai tsanantawa a gare su saboda haka sai ce an tada iqama kada ku fito har sai kun gani na har kada ku tashi har sai kun gani saboda tausayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ga al'umma wannan hadisin ya inganta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duniya ba za ta tashi ba har sai mutum ya wuzo ya wuce kabari ya turmuza fuskar sa akan kabari yana cewa ina ma a ce ni ne a cikin wannan kabari ba tashi ne ya tashi yake haka ba ba wani abu sai tsananin bala'i wato kafin duniya ta tashi za a zo a yi tsananin bala'i da tsananin musiba har sai mutum ya kasance ya yi burin a ce yana cikin abin nan yana cikin kasa wanda yake akwai abubuwa da suke shaida ga wannan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin abubuwa da za su zo na canzawar addini wanda yake cewa in wannan abin ya faru fa zafinul ardi khairun min zahiriha cikin kasa ya fi bayanta alkhairi a lokacin Allah ya shiri ne wannan ya daga cikin tawazu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bai taba zaman dirshan ba in zai ci abinci in ya tashi zama yayin da yake zama a tsugune yake cin abincinsa ba baya zaman dirshan ya harce ya bar waje in je ci abinci waya daga cikin tawadu'unsa da rashin wato kwadayin abin duniya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haba ne kan cewa idan mutum ya zauna ya ci abinci ya saba ma Allah bai dai sunna ba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutum ya koyi da shi a cikin irin wayannan abubuwa domin ba ayyuka ne wanda suke na dabi'a ba ayyuka ne waɗanda suke na kusanta na kyakkyawar dabi'a na kyakkyawar halayya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya cika su ta wanda Allah ya yi shi ni tambayarka akwai wani zai tambaya sai yana cewa a cikin karatun wancan makon an yi bayanin cewa kuskure baki da kuma shakarwa da facewa ba wajibi bane amma kuma ga hadith ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewar idan mutum ya tashi yin alwala da umarni da wannan man tawadda'a falyastamtir wanda ya alwala ya face ruwa madmada bai zo a wannan hadisin ba amma ya zo a wannan hadisin al-madmadatu min al-wudu' alladhi la budda minhu to menene yasa malamai ganga umarni yazo kuma zahirin umarni yana nuni ne yana nuni kan cewa abin wajibi ne me yasa malamai suka tafi a kan cewa mustahabi abin da yasa kamar yanda abinnan magana wacce take mafi inganci akan wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ijma'in sahabbai kan cewa ba a taba samun wani daga cikin sahabbai ya ce duk wanda ya yi alwala da ya yi kuskure bakinsa ba ko bai shakarwa ba ya yi sallah wannan sallar ta ɓaci shine Imam Shafi'i abin da yake kenan cewa babu wani dalili mai ƙarfi da yake nuna cewa madmada da istinshaq ba wajibi ba ne illa cewa bai san wanda ya taba ɓata alwalar wani wanda bai yi su ba ya ɓata alwalarsa da sallarsa da wannan ba wannan sarifi ne daga wannan umarni عليكم السلام شيء سغنو سغنو ايه بسين تاكي سغنو هذا ايه يوه داشان نفسه دا كياي متا على كاكا دا الغيني وانا نعم me kake so na bayanin shi me kake so akan bayanin nata cewa karkai wani abu gobe sai kai kada kace za kai wani abu sai kai sai kace insha Allah eh shine ma'ana kada kace za kai wani abu nan gaba sai kace insha Allah in kace insha Allah ko rantsuwa ce kai kace wallahi gobe zan je waje kaza ko kuma wallahi gobe zan yi azumi kace insha Allah amma da nufin istisna'i to rantsuwa ba ta kudura ba idan ka shigari din baka azumi ba za ka yi kafara ba dan waya ya halatta mutum ya bi dan duba ko dan tsubbu sallah ai dan tsubbu me yin tsubbu da me yin duba dukkanin su wanda duk suke da abin nan da yin da'awar suna nemo gaibu daga wannan sun riga sun warware imaninsu sai dai idan ba su sani ba ne ba su san cewa hukuncin wannan ba ne ko kuma suna da'awar kan cewar suna da wata shubha akwai waɗansu da suke da shubha kamar masu buga ƙasa suna da shubhar cewa abin nan cewa akwai annabi daga cikin annabawan Allah da yake bugun kasa saboda haka suna ganin wannan baya daga cikin dinnan kutsawa cikin gaibi to in yana da wannan shubuhan ne to shine za ka yi masa uzuri sai ka tabbatar masa da hujja amma in ba haka ba shi da wasu shubuha kuma yake yi to wannan ya imanin sa ya warware kuma bai halitta a bin shi sallah ba Allah ta'ala a'lam ba wani abu da ya zo cewa mutum zai faɗa tsakanin zaman hudu ba na liman illa akwai malaman da suke ganin cewa sa'ad da ake amsa addu'a ranar juma'a daga lokacin da liman ya hawo minbari ne har ya sauko. To dan haka su kuma babu lokaci da mutum zai yi magana ko ba tsakanin hudubar ba, tun da liman yana hudubar ba za ka yi magana ba. An halatta maka zai kai in ya kira sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam kai salati gare shi, amma ba za ka yi wata magana ba. To dan haka kenan mutum bai samu wannan amfanin wannan lokacin ba, sai liman ne kawai da abin da ya ga dama ya addu'a. Wataƙila kuma ya addu'a kai abin da yake damunka ba shi liman zai roƙa ba. To saboda haka sai mutane suke amfani da wannan lokacin zaman tsakanin kiran sallah a tsakanin hutuba guda biyu su yi addu'a. A baya daga cikin sunna mutum ya ɗaga hannunsa in dai don a ruwaito sahabbai suna yi ba. Kamar yadda baya daga cikin sunnar in liman yana kan minbari yana hutuba in ya zo lokacin zai addu'a ya ɗaga hannunsa. Wataran Abdulmalik ibn Marwan ne ya ɗaga hannunsa a kan minbari yana addu'a. Abu Sa'id al-Khudri sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya bakanta waɗannan hannuwan guda biyu. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ba abin da yake tsin dai zai addu'a akan minbari sai dai ya daga hannu sai dai ya nuni da hannunsa haka. Amma baya daga hannunsa sai dai idan ya amma ya zo idan roƙon ruwa ne akan minbari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa. Dan haka babu wani hadisi da yazo cewa wannan wajen addu'a ne illa abin da aka ruwaito na cewa lokacin ijtihadi ne kuma. Amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace ranar juma'a akwai wata sa'a da Allah yake amsar addu'a, wanda mafi karfin magana shine cewa wannan sa'ar daga bayan sallar asar ne zuwa abin da faduwar rana zuwa magriba, mutum ya zauna a masallaci yana jiran sallah. To amma wadansu sun ce tsakanin hawan liman minbari ne har ya sako daga kan minbari ranar juma'a, idan haka sai suke yin sai mutane suke yi addu'a tsakanin wannan zaman. Wallahu ta'ala a'lam. Baya da kamata in dai har yana karɓar sadaka yana ciyar baya cin sadakar yake bama wani ya yi wuce ba shi da buƙatar sadaka, na haka bai halatta ya karɓi sadaka ba. In kuma ya karɓa din to yana karɓar ma kansa abinda zai cuce shi ne, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaka ba ta halatta ga mawadaci ba kuma ta halatta ga wanda yake mai karfi wanda yake zai je ya nemi abinda zai ci. To kaga wannan tunda har in aka bashi sadakar bawa wani yake ya wuce mawadaci ne shi, na haka sadaka ba ta halatta gare shi ba. Ruwa in san shi su an su tambaye shi. Ya yi tsarki da hoge, ta yi tsarkin hoge kamar tsarki yake da ruwa, sai da tsarkin ruwan ya fi falala, amma ya tsarkake shi. Ba kuma ba shara'i ba ne cewa idan mutum ya tsarkin hoge duk lokacin da ya samu ruwa sai ya sake wanke wannan ya jefa, ba shara'i ba ne, ya dai fi kyau idan mutum zai yi. Na akwai kuma shaka? Na'am? Eh, bayan mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin khilafancin sayyidina Umar. To Allahumma salli ki tambaye ki ta karshe. Ki tallake masallacin da yake kusa da shi ya je wani masallaci? Saboda me ne gamsu da shi ba? Idan mutum zai bar masallaci don wata falala don koyawan jama'a ko kuma don yana tasirantuwa alal misali da karatun limami fiye da yadda yake tasirantuwa da karatun wani, in dai akwai wani dalili wanda yake shari'a ta yarda da shi babu laifi, amma babu wani dalili bai kamata ya haka ba. To Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تسأل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.